أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رضى مجتمعنا وأنا مصلاتي حتى إن مكتشي قبل كراتو تكل تاب من شمس أركي أو أن وتامي الفرما muna fata Allah ya rubuta mana lada cikin wannan ibada da muke yi abubuwan da zamu karanta na gaskiya Allah ya tabbatar mana da shi cikin zukatanmu kuma ya bamu ikon yin aiki da su inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratu Maryam zamu tashi aya ta nawa to bismillah
إنه كان صديقا نبيا
تشهد يا أبو مان واذكر في كتاب إبراهيم آية 41 Na'am. Zamu tashi kan wannan aya ta 41 karatu da muka yi jiya muyi karatu akan kissan Nana Maryam da kuma abin da ya faru gare ta har zuwa aihuwan Annabi Isa da abin da ya faru tsakaninsa da kuma mutanen Nana Maryam. To yau zamu tashi kan kissa ta Annabi Ibrahim. Allah ya ce wazkur ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambata ma jama'anka wato cikin wannan littafi ka ambata musu kissan nan na Annabi Ibrahim shi Annabi Ibrahim wato ana kiran shi shima kakan annabawa saboda annabawa da yawa sun fito daga tsatsan shi wato jikoki ƴaƴan jikoki kamar kazo har kansu Annabi Yusuf an tambaya yace shi Annabi Yusuf karimi ne dan karimi wato baban shi Annabi ne kakan shi Annabi ne baban kakan shi ma Annabi ne to dai suna cikin tsatsan Annabi Ibrahim na'am shi ko ya shekara 175 a duniya Allah ya ce to ka ambata musu labarin Annabi Ibrahim daidai wannan wajen izqala li abihi
izqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a
to wannan kissa ta Annabi Ibrahim tana nuna mana yanda ake yin da'awa kuma da'awan nan ma yanda ake yin ta daga wato ƴaƴa zuwa iyaye ko kuma daga ƙarami zuwa babba wani irin lafuza ake amfani da su wajen yin wannan da'awa din kamar lokacin da aka aike Annabi Musa zuwa ga Fir'auna mun gane ko da shi da dan uwan shi Haruna Allah madaukakin sarki yace fa qula lahu qawlan layyinan in kun je ku fada masa magana mai taushi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha watakila ya wa'azantu ko kuma ya ji tsoron Allah to kaga anan Allah madaukakin sarki ne yake fada ma Annabi Musa ga irin kalaman da za ku yi amfani da shi idan kun je wajen da'awa saboda haka mai da'awa shi ba mai fada bane mai da'awa shi ba mai tsiwa bane mai da'awa shi ba mai wato ba mai cin fuska bane mai da'awa duk wayannan dabi'u ne wanda ba bai dace ba a same shi a layin wanda yaje yake kira a fahimci addini in ka ji mai da'awa yana fada mai da'awa yana zagi mai da'awa yana tsiwa mai da'awa yana habaici mai da'awa yana kaza wannan ka sashi a gefe guda akwai wani manufansa amma ba kira yake yi zuwa ga Allah domin a fahimta ba shi kullum mai da'awa yana kira ne wato bisa ladabi da girmamawa da kuma tausayi na wanda yake so ya kira shi ai yana so ya tsamo shi ne kamar mutum ne yake cikin ruwa kake so ka tsamo shi daga wannan ruwa din mutum ne yake cikin alaka kake so ka ciro shi na farko kafin ka kai ga yin da'awa sai ka tausaya musu waɗanda zaka kira su su fahimce ka. To a lokacin da zaka tausaya musu ka kira su fahimce ka, ashe yana neman ka zaɓi irin kalmomi da zaka yi amfani da su. Sabanin abin da muke gani a yau, magana wanda take ta alfasha ma sai ka ji daga bakin mai da'awa, maganan da bata dace a faɗe ta ba, ba za a ji irin wannan magana ba saboda muninta, amma sai ka ji mai da'awa ya kama irin wannan yana faɗa, su kuma masu sauraro suna masa kabbara. To suna masa kabbaran ne? To is it suna masa kabbara domin izgilanci ne, ko kuma suna masa kabbara domin za mu ne ta tarar da mu je mu? Saboda haka ana buƙatar mai da'awa yayi shiri sosai, in dai zaka yi wannan da'awa din to ka san hatta kalmomi da irin shiga da ɗabi'a da komai da zaka yi dole naka ya bambanta ya zamanto na daban. Sabanin haka kana tukka ne, kana warwarewa. To shine nan Annabi Ibrahim zai kira baban shi ya gane gaskiya, sai ya soma da cewa wazkur fil kitabi Ibrahim, Allah ya ce innahu kana, lallai shi Annabi Ibrahim ya kasance siddiqan mai yawan gaskiya ne, ai mubalagan fi siddiqi, ya kai matuƙa wajen gaskiya nabiyan, sannan kuma annabi ne. Iz qala li abihi, lokacin da ya ce ma baban shi, mun gane ko, ya ce masa ya abati ya babana, kaga tun daga nan ya nuna maka salon kira din. Bai zo gatsau-gatsau ya ce baba, bai daga murya ba, amma sai ya ce ya abati ya babana. To tun daga wannan wajen ya nuna maka yanda ake so kai ka kira wanda kake so ya gane gaskiya kenan. Shi din wanda kake so ya gane gaskiyan sai ka girmama shi. Jama'a da yawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin musulunci ba tare da an kira su shiga ba, sun shiga cikin musulunci domin abin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zamantakewa da kuma kyautatawa da tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ga wannan ai shine tsarin da yafi dacewa ma da rayuwa, sai suka shiga cikin addinin musulunci gabaki daya. Ba a ma kai musu kiran ba, ganin aikin ne a aikace da ake yin sa shine ya jawo suka shigo cikin addinin musulunci. Akwai wani bayahude da ya kasance yana muzantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka, yana muzanta mishi iyakacin muzantawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dan shi ba shi da lafiya. Annabi ya ce ku tashi ku zo mu je mu gaishe shi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya tafi ya je ya gaishe shi. So to idan ya je ya gaishe shi daga wannan waje din, wanda fada ne kuma za a sake yi? Akwai wani littafi Akhlaqul Mustafa wanda Abdullahi Gondi ya rubuta, ka karanta wannan littafi din ka gani, ko kuma karanta littafin Shama'ilul Muhammadiyya na Imam Tirmidhi, ka ga yaya annabi ya zauna da jama'an shi, yaya annabi ya yi rayuwan shi, yaya yake da jama'a. Wannan shine ya tattaro jama'a zuwa gare shi. Allah madaukakin sarki yana faɗa mana ci, yana faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadhu min hawlika, da a ce ka kasance fazzan wato abin wato me kaushin hali wanda ba za a iya zuwa ma zuwa gare ka ba, me mummunan zuciya, me fada, me tsiwa, me hargitsi, me tashin hankali. To lam fadhu min hawlika, waɗannan jama'a da suka taru zuwa gare ka da ba su so ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauƙin hali ne, mai sauƙin hali, fasasa bi zakal khalqi linan wa shiddatan fa ya habba zaliman sha'a umdatan bihi yaktumu dhikral habib wa yaqfa. Haka alfazazi ya faɗa cikin littafin shi. yace sai annabi ya shugabanci wannan al'umma linan cikin sauki wa shiddatan inda yake da tsanani kuma ayi wannan shine shugabanci shine karantarwa babu wani shugabanci da ya wuce shugabanci na da'awa to saboda haka mai da'awa sai ya tara irin wannan yanayi shine zai yi da'awa amma in ka san baka iya mallakan zuciyanka mun gane ko kai mai saurin fushi ne kai mai saurin duka ne kai mai saurin mari ne kai baka da hakuri to kai nesa nesa da da'awa maimakon ka kira jama'a zuwa gare ka sai ka kore su zuwa daga gare ka kore su daga gare ka ka dada nisan ta su daga fahimtar addinin musulunci so da ka addinin musulunci yusrun ne sauki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai tsananta akan addini face sai addinin ya gallabe shi bi ma'ana a ƙarshe ya gagare yin ma addini to sai annabi ibrahim yace ya abaci ya babana limata abudu dan menene kake bauta ma ma la yasma'u wanda baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'an sannan ko baya iya wadatar da kai da komai min naf'in na daga taimako aw nasrin ko kuma taimako duka ba abinda yake iya yi maka to dan me isa zaka bauta mishi kaga farkon kiran kenan sai yace nene
ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya
sai saka kiran sai yace ya abati ya babana inni qad ja'ani lallai ni yazo mini min al-'ilmi na daga wani ilimi ma lam ya'tika wanda bai zo maka ba ya baba baka san wannan ba amma ni na sani saboda haka fattabi'ni kadini menen a duka in shiryar da kai siratan hanya mustaqiman sawiyan madaidaiciya kaga kira nabi ya sake cewa ya abati ya baba na'am
ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani 'asiya
ya abati ya baba na la ta'budi shaytan kada ka bauta ma shaytan bida'atika iyahu kai masa biyayya fi ibadatin cikin ibada cikin bautan nan na al-asnama wato gumaka kada ka bi shi inna shaytan domin bautan gumaka ai da awane na shaytan kuma shi shaytan kana lirrahmani asiya lalle ya kasance mai yawan sako ne ga sarki mai rahama saboda kada ka bi shaytan bin shaytan shi zai kai ka ka bauta ma wannan Allah na'am
ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya
ya abati yasaki kiran shi har lahu yasaki kiran shi kaga cikin wannan akwai tausayawa akwai jin kai akwai zabin kalaman da za a yi amfani da su ya sake kiran shi ya abati ya babana inni lallai ni akhafu ina jin tsoro an ya masaka azabun wani azaba ta zo ta shafe ka min ar-rahman daga sarki mai rahama illan ta tub in baka tuba ba ka tuba daga bauta ma wayancan gumaka ka zo ka ba Allah ya baba ina jin tsoron wannan fatakuna lish-shaytan waliyan a wannan lokaci sai ka kasance mai taimako ga shaytan ai nasiran ka kasance mai taimako gare shi wa qarinan ka kasance abokin zaman sa finnari a cikin gidan wuta to ilan malam yace ka sani anna ibrahima lalle annabi ibrahim rattaba hazal kalam ya jero wayannan kalmomi ala gayatul husn wajen kaiwa iyaka wajen kyautatawa wa qarranahu bi gayatul talaqqi ya gwa masu da kaiwa matuka wajen rarrashi wa rufi da tausayawa wajen kiran baban shi zuwa ga gane gaskiya fa qauluhu inda yace ya abati ya babana wannan dalili ne ala shiddatul hubbi wajen tsananin soyayyen da yake tsakanin da da mahaifinsa shiddatul hubbi na wa ragabati da kuma kauna fi sarfihi anil iqab wajen juyar da shi daga zuwa samun wato azaba a gidan lahira wa irshadihi da shiryar da shi ila sawabi zuwa ga dacewa li'annahu domin shi annabi ibrahim nabbahu awwalan a farkon lokaci sai ya fadakar da shi alama yadullu kan abinda zai shiryar da shi alal man'i kan ya hanu min ibadatul asnami daga bautan wannan gumaka din sai ya ce mishi dan me isa kake bauta ma abinda baya ji baya gani baya iya wadatar da kai shine kiransa na farko ya gane abinda yake bauta masa ba abu ne mai alheri ba baya jin sa baya ganin sa mun gane ko kuma baya wadatar da shi sai ya soma kiran shi da wannan na'am suma amara husan ne sai ya sake umurtan shi wato Allah ya kawo wani zamani su kansu masu rubutun littattafai su yi rubutu kanana Allah ya kawo mu wannan zamani din sabanin da sai kaga ana karatu babu gilas amma yanzu dole a sa gilas saboda me rubutun ma an maida su kanana na'am ya sake kiran shi cewa ya abati ya babana fa qawluhu ya abati mun karanta nan ko wa irshadi ila salli annahu nabahu awwalan ala ma yadullu ala al-man'i min ibadati al-asnami thumma amarahu sannan sai umurce shi bitiba'ihi ya bishi a kira na biyu yace ya bishi hadika siratan sawiya ko sai sake kiran shi a wannan a kira na biyu da ya masa fil iman wajen imani suma nabba sannan sai fadakar da shi ala anna ta'ati kan cewa yi ma Allah biya anna ta'ata shaytan wato yi ma biya shaytan biyayya ghairu ja'iratin fil uqul wannan a hankalce ma ba zai yi ba saboda me ga abubuwa nan da suka tabbatar da haka suma khatamal kalama sai ya cika wannan zance din bil wa'idi wato da alƙawari na azaba azzajir wanda yake ya kasance mai gargadi anil aqdami alama yambagi kan kada ka gabatu zuwa ga abinda bai dace ba in kai haka to sai azaba ya zo maka kaga bai soma masa da cewa ku duka zaka shiga wuta in baka yi imani ba sai soma rarrashin sa har sai da aka kai na ƙarshe tukune ta to sakamakon kin yi imani fa ya fa inda za a kare to kaga wannan uslubi ne da ake so duk wani mai da'awa ya siffanci da shi sannan da'awan shine muka ce idan ka san baka iya jurewa baka da hakuri baka da yafiya baka da tausayi wannan da'awa ba taka bane in an samu wanda ya tsaya zai yi da'awan to shikenan kai fardu kifaya ne kai ta sauka a gare ka sai dai kuma baka da lada mai dimbin yawa na wanda ya shiryar da wani wajen abin nan wajen gane wato al'amari na Allah na'am Allah sai ya ce
qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya
wa qala abu husayba ban shi yace mishi sai yanzu baban da ya soma magana sannan ko mu sake fahimta a tsakanin annabi ibrahim da shi baban nashi zaka sake fahimtan wani ilimi a wannan waje din shine ka roki Allah Allah ya baka iko na sauraro wayansu basu da wato basu da abin nan iko na saurara in mutum yazo yana maka magana ka bari sai ya gama maganan gabaki daya kafin ka ce kai zaka amsa mishi yawa akwai cikin wannan littafi na Abubakar Imam magana jari ina ganin a littafi na uku shi akwai waziri aku to wayannan littattafai duk suna da muhimmanci ka karanta su waziri aku yace zai koya ma dan shi fasaha da ilimi iri iri a ciki yana da shi dan waziri aku sunan shi fasi kaji sunan dan waziri aku to shikenan sai aka ce to yanzu da littafi shi waziri aku yanzu zai koya masa karatu mun gane ko shikenan yaro yazo da littafi aka ce to za a soma koya masa karatu ne amma yarin rika za a soma koya masa za a soma kuma da fulatanci ya dauko ta hoda gashi nan zaka ga zanan ma yace to idan ka ji an ce inna to jatumar ka kenan shikenan sai fa zai ce to ani ma inna nake cewa majatuman nawa ah to shikenan ka ga nuna rashin ladabi wazira ku ya kama takarda yayya ga ya kore shi so saboda haka ko wajen karatu ne ka je ka bari sai malami ya sauka kafin ka ce kai zaka yi magana ko tambaya kake da shi kada ka yi wannan tambayan kana mai daga hannu malam mai magana yana magana kai kuma kana mai daga hannu wai kai bukin na wannan tambayan ba a yin haka ka bari sai an gama tsaf malamin ya gama fadan abinda zai fada kafin kai kai tambaya mun gane ko wannan kuma shine usulubin hatta yanda malaika jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani yake ce mishi kada kai gaggawa ko nan lisanaka li ta'ajalabi in alaina jam'ahu wa qur'ana kada kai gaggawan cewa bari ka buka a bashi sai an gama to haka ake so a koyaushe in mutun yazo yana maka magana ka saurara har sai ya gama ka fahimci sakon da yake so ya maka ya baka sannan sai ka amsa mishi wannan yana da muhimmancin gaske a zamantakewa shi ma kuma baiwa ne Allah ya baka baiwan saurara din ba wai jin magana ba sauraron me ake faɗa to wannan yana ɗaya daga cikin musamman masu neman ilimi su sufanci da wannan hakan nan ma ko ba neman ilimi ko ma wane ne yanzu ya maka magana bari ya gama nashi gabaki daya ka gama eh na gama to ai kaza 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 kada ka datse shi ka bari ya kai aya tukunna mun gane ko to sai Allah ya ce sai baban annabi Ibrahim ya ce aragibun anta an alihati wannan kalma ta ragiba tana da fassara biyu kuma dukkanin su wato kishiyoyin juna ne amma menene zai fassara maka ragiba sai kalmomin da suka zo can gaba in an baki da nu a raye biyo ragiba to kyama kenan amma in lamun da haul lahu ko ya biyo bayan ragiba kauna kenan kaga ai da kauna da kyama kalmomi ne guda biyu amma kishiyoyin juna to shine sai baban annabi Ibrahim yana mayar da wannan magana ga dan shi aragibun anta an alihati ya Ibrahim yanzu ya kai Ibrahima kana kyaman waɗannan abubuwan abin bautan namu ne ya kai ka har kake faɗa mana wannan mun gane ko la illan tantahi to idan baka bari ba ani ta'arridi baka bar bijirowa laha akan wannan gumaka namu ba la arjumannaka tabbas sai na jefe ka zan sa a jefe ka bil kalami ya dil hijarati da duwatsu au bil kalami ko kuma in maka baki kamar yadda ake cewa an masa baki saboda haka ya shiga duniya ya bi duniya to zan sa a jefe ka ko in maka baki na'am saboda haka fahzirni ka kiyaye ni wahjirni ka kaurace ka rabu da ni maliyan kai tafiyan ka kawai to haka fa annabi Ibrahim ya zauna da mahaifinsa amma duk da haka bai sa annabi Ibrahim ya tafi ba haka dai yayi ta shiryar da su har lokacin da annabi Ibrahim ya rabu da su wannan shine abin da ya faru qala
qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya
amma duk da haka annabi Ibrahim shauki tsakanin da uba yace salamun alayhi amince tabbata a gare ka minni da gare ni la usibuka bi makruhin ba zan yi maka wani abin da kake ki ba to ka gani fa duk da samun bambanci na addini a tsakanin dan da mahaifin amma bai sa dan ya saba wa mahaifinsa ba to abin da ake nema kenan a tsakanin kai da mahaifinka koda da akwai sabani wannan sabanin kuma sabani ba in mun ce sabani ba wai sabani kawai na nan ba a sabani na addini kai musulmi mahaifinka ba musulmi ba, kai musulmi, mahaifiyarka ba musulmi ba, ba ka da dalili na kusa ko na nesa kan cewa za ka saba musu, ba ka da dalili na kusa ko na nesa kan cewa za ka rabu da su, ba ka da dalili na kusa ko na nesa kan cewa za ka cutar da su. Har yanzu, har gobe, har a kiyama, iyayenka ne kuma dole ka ba su martaba na iyaye. Ciyar wannan yana nan wajibi a kanka, ka ciyar da su muddin akwai abin da ya shiga bakinka. An yi ta wayansu maganganu wai tsakanin mahaifi da mata, wane ne ciyarwa ya zama wajibi a kanka? To wannan duka dai in an samu wajen raha ne ake yi, amma idan ana batun mahaifi, ai babu wani wanda za a kawo kusa da shi. Duk halin da duk yanda wannan mahaifi din yake, ashe ba mu karanta ba a cikin Riyadus Salihin, kuma wannan hadisi na cikin littafin Imam Muslim. Jama'an da suka tafi jama'a guda uku da suke tafiya, suka je suka shiga cikin kogo, da suka shiga cikin kogo sai dutse ya zo ya rufe su gaba ɗaya, wanda in sun taru su ɗari ma ba za su iya tura wannan dutsen ba. Suka ce, to fa mun yadda, mun tabbatar nan kabarinmu ne, domin babu abin da zai iya fitar da mu, sai dai mu yi tawassuli da kyawawan ayyukan da muka yi, mu roƙi Allah ya fitar da mu daga halin da muke ciki. To saboda haka kai ma a yau nemi wani aiki wanda za ka yi shi tsakaninka da Allah, wanda idan waje ya yi waje za ka koma ka roƙi Allah ka yi tawassuli da wannan aiki na alkhairi ɗin. Ka nema a rayuwanka yanzu, in duk ƙofofin nan suka rufu, waje ya yi duhu, ciki ya yi duhu, ya za a fita aka kasa, ba za mu koma mu yi addu'a ba? Wani addu'a za mu yi a wannan lokaci? Kowa zai koma ya nemo wani aiki na alkhairi ya taɓa yi, wanda ya yi shi tsakaninsa da mahaliccinsa, sai ya yi tawassuli da wannan aiki domin Allah ya fitar da mu daga halin da muke ciki. To kai ma a yau ka kwatanta ka rayu shekara 20, 30, 40, 50, to amma wani aiki ne wanda ni kan yaqinan na san na yi shi tsakanina da Allah, babu sirkin komai a cikin zuciyana, saboda ka tanaje shi domin irin bacin wannan rana din, na irin waɗancan abin da ya faru, waɗannan mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsu. A cikin su ɗaya ya ce, ni ne na kasance ina ciyar da iyayena, kuma sai na je na nemo abincin na kawo kafin su ci, sai na je na nemo abinci na kawo musu domin su ci, sai na samu sun yi bacci. Ni kuma ga iyalaina suna jira na domin ba na ci sai na ciyar da su, suna jira na in ciyar da su sannan in kai musu, su iyalan suna jira nan, kuma wanda nake so ma ba su ga su nan suna bacci. Ni kuma sai naji ba zan iya tashinsu daga wannan bacci domin in ba su abinci ba, saboda haka sai na tsaya a kansu da wannan abincin, ina jiran lokacin da Allah zai tashe su daga bacci in ciyar da su kafin in ciyar da iyalaina ni kuma na ci. To hakan kuma aka yi, ba su tashi ba sai asubahi, kafin nan ya ciyar da su ga iyalan shi a nan suna kuka. To da wannan fashi nashi tawassulin da ya yi kenan, ya Allah in na yi wannan aiki tsakanina da kai domin neman yardanka, ka yaye mana wannan dutse da ya tare mana inda za mu fita. Yana ɗaya daga cikin abin da ya sa Allah ya gusar da wannan dutse har suka samu fita. Ka za ka so mu gwada iyaye da mata, da kai kanka ma ana canza su ne? Allah wadare ya kai wajen guda biyar ko makamancin haka da ya gwama bauta ma Allah ku bauta mini sannan kuma ga iyayenku ku kyautata musu wurare biyar a cikin alkur'ani ko shida ko hudu ko biyar ko shida saboda haka a wannan waje sai baban annabi ibrahim yace arajibun anta an alihati ya ibrahim laylan tantaila arjin manaka zan jefe ka zan maka baki zan tsine maka in baka dawo ba amma duk da haka sai annabi ibrahim yace salamun qala salamun alayka a aminci kan da gare ni yana nan tsakanin mu baba ba za ka taba jin wani abu abin ki daga gare ni zuwa gare ka ba to saboda haka dai halin yanda kuke tsakaninka da mahaifinka dole ne ka kyautata mishi dole ne ihsan din nan ihsan har yanzu ba mu wato da cikakkiyar kalma da za mu iya fadin ta na cewa kyautatawa tsakanin uwa da da ko tsakanin uba da da a Hausa in mun ce kyautatawan ni har yanzu ban gamsu da wannan kalma ba saboda ta kai matukan abin da ake nufi ba idan wancan yayi tawassuli da yanda ya ciyar da mahaifinsa a nan a babin kyautatawa shin fadan kyautatawan da muke yi shikenan sai a shekara da sallah kai ma jatuma ka sai mata zani ka sai ma jatuman ka zani na 6,000 to 7,000 yau ce yanzu zannuwa ma sun yi tsada amma tanka ta ce ta ba ta daura mai na 15,000 ka soma ma sai ma jatuma matan naka kafin ita jatuman naka to duk wanda ma yayi nasara jatumansa mahaifinsa suna nan a raye har ya kai wayannan shekaru din to wannan in bai shiga aljanna ba to me yake jira me yake jira ai wanda abin tausayawa shine ya tashi ba jatuman ba baban wa zai yi wa amma kai ga su nan kana ganin su kai ba kai wani aikin da ta dalilin su zaka shiga aljanna ba who are you me kake jira me amfanin ka kuma to saboda haka duk da haka sai annabi ibrahim yace salamun alayhi sa astaghfiru laka rabbi zan ci gaba ma da roƙon ubangiji na ya gafarta maka kuma haka annabi ibrahim ya ci gaba da roƙon ubangiji ya gafarta masa ya gafarta ma baban nan nashi har bayan baya nan har bayan da yayi hijira ya bar baban nashi yana ci gaba ya Allah ka gafarta ma babana ya Allah ka ga har sai lokacin da ya bayyana gare shi kan cewa fa ba zai dawo ba in ka koma suratul mutahhina anan ayat take ya bayyana gare shi to daga nan ne sai ya katse wannan istighfari din ya riga ya sallama cewa wannan baba nashi haka Allah ya halice shi to amma mu kuma a yau fa tsakanin iyaye da yaya mun gane ko to saboda haka wannan aya na abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da baban shi darasi ne kunshe da ya zamanto dole mu tashi to yanzu ai mun ce wanda yake da iyayen shine yake da tikiti na shiga aljanna in ya ga dama ko to wanda ba shi da sufa shikenan shi ma ya yanke a kana da hanyar da zaka yi musu kana da hanyar da zaka nema musu wannan addu'anka a gare su ita ai ba ta yanke ba ashe ba zaka iya duk lokacin da kai salloli guda biyar ka roƙa musu gafara ba zaka iya duk lokacin da kai addu'a ka roƙa musu gafara ba ko dai ce ibada na addu'a yayi karanci kuma yanzu a cikin kana iya ware minti biyar a bayan kowane sallah ka nemi gafara makanka shin ma ka yadda Allah yana amsan addu'a duk wannan abubuwa ne da ya kamata mu dawo cikin hankalinmu mu nutsu Allah shine mai bayarwa sannan kuma addu'an nan bangare ne na ibada sannan ga iyayenka ba sa nan ballanta naka kyautata musu a yanzu to kana iya sacrificing din minti biyar a kowane rana domin iyayenka bari na yi ta musu istighfari yana daga ɗaya daga cikinsa da katil jariya to kana iya yin haka ma babanka a yanzu tunda baya nan bazan iya bashi ko bazan iya yi masa ko bazan iya masa komai ba to amma addu'a ta baki kan ai zan iya yi to ka taba yi kana yi ko kuma za ka yi ba za ka iya ware minti biyar domin mahaifinka ba wajen yi masa addu'a ko mahaifiyarka wajen yi mata addu'a ba za ka iya ware minti biyar ba a cikin awa 24 da muke da shi mun gane ko awa 24 minti sama da 1200 ko awa 1 minti 60 60 sau 20 1200 ga kuma na awa 4 kaga minti 1200 ashe ba za ka cire minti ashe mun duba ma ashe ka ware minti biyar ma baka yi komai ba kenan a cikin minti wajen 1200 ko ma da 400 ashe baka yi komai ba ma kenan in ka duba yawan mintunan da kuma wanda zaka yi allocation ma iyayenka kamar kai ne kake da naira 10 ashe ba zaka yi ba ma babanka naira 1 ba kaga 10% kenan to ashe zaka yi ba shi naira 1 to a kan kana da minti 1000 to ashe ba zaka yi ba shi minti 100 ba shine kaman ka bashi fa naira 1 a cikin naira 10 wanda kuma in babanka yana raye in ka mallaki miliyan 100 in dai kai kana raye shi yana raye in ka mallaki miliyan 100 in yazo ya ce ka kawo wannan miliyan 100 ya kashe baka da damun ka ce ma ba za ka bayar ba wannan fa shine fa girma na mahaifi fa wato abin suna da yawa ina ne muke Allah salamun alaikum sa saki kuma ka rabbi innahu kana bi hafiya kuma lokaci ma dai yayi zamu dakata anan insha Allah abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wayannan ayoyi da muka karanta na kissa annabi Ibrahim suna da karatu da yawa na bangaren da'awa da bangaren tausayi da abin da yake tsakanin iyaye da ƴaƴansu saboda haka kowa ya ji yayi tunani ya zai kyautata ma iyayen shi mun gane ko yayi tunani in suna raye tun daga neman yafiyansu a kowane lokaci da kyautata musu duk abin da ka sani zai sa su su yi farin ciki wani su bai wuce gora ba fa sai gora ka ba su suna son yin kyauta nemo kuɗi ka ba su kuma kyautar nan ma akan ƴaƴanka fa yake ƙarewa fa in ka ba su nan suna mayarwa ma ƴaƴanka ne domin ƴaƴan naka jikokin su ne babu kuma abin da yafi dadi a cikin zuri'a kaman jika a wajen su fa duk abin yake ƙarewa ba su za su ba mu waɗannan su su bayar din dadi ne a wajen su kada ka tare su dan za su je gaisuwa nan dauke suka kai su in ba sa raye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sadar da zumuncin da da baya saduwa sai da iyayen nan naka suna da ƴan uwa suna da abokanai yanzu jatuman bata nan wanda da ita kake yi makayan sallah amma ga kawarta a can in wannan kayan sallah ka kai mata Allah kadai ya san irin addu'an da za ta yi maka wannan ayoyi ya karantar da mu wannan ya karantar da mu tausayin me da awa zuwa ga wanda yake musu da awa ashe ba mu karanta ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Taifa yayi da awa aka jefe shi har aka karya mishi hakori jini yana zuba daga bakin manzon Allah har cikin takalminsa mala'ika Jibril ya zo ya ce me kake so a yi ma waɗannan mutane wanda tashi ɗaya a ɗauki dutse ko na Uhudu ne kawai a je a maka musu sun mutu sun tafi yace a'a sai yayi musu addu'a Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na ba su sani bane ba sun sani da ba su mun haka ba sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu da'awa na duniya to ina kai a yau ka zo da awa kuma kana zagin waɗanda zaka kira su kana ci musu mutunci kana aibanta su kana musu habaici to wannan ayoyi duk sun karantar da mu wannan ya Allah ka samu dace abinda muka karanta muka dace ya Allah ka ba mu lada akai inda muka yi kuskure ya Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh